Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya sauraron mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 9 ga watan October shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chari wato 5 na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga karin labaran duniya.
Mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu kuma fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai a karaba babban birnin kasar Ghana. Komandan askarawan tsaro na musamman na junjuye halin Iran ya ce Iran na iya kai hari kan sansanonin sojin Amurka muddin dai Amurka ta kakaba ma Iran sabon takunkumi. Sannan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna bujirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar kasarsa da cewa wani takobi ne mai daraja.
A jihar Kebbin Najeriya ko a karo na 4 cikin makonni 3 an sake samun hadarin kwalekwale da yayi sanadin rayuka 7 a daren jiya Lahadi. To ko waɗannan irin matakai kuma muke dauka domin dakile yawaitar waɗannan hadura?
An hana dauka overload. Na biyu, jirgi dukka da ya tashi bayan karfe 6 na mare ce. Na uku, a ba daukar mutane tare da irin dororuwan mai da masu sukka cikin jirgi. In dai mashin za a dauka a dauki mashin daban. Sai go dororuwan za a dauka a dauki dororuwan mai daban, amma a ba da jama'a da dororuwan mai.
Sannan za ku ji cewa kwamitin da Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa domin bincikar korafe-korafe da aka gabatar akan shugaban kamfanin matattun man Najeriya ta NNPC kan zargin cin hanci da rashawa ya ce zai fara aikin sa gadan-gadan.
Muryan so za mu ran tarafin Allah kuma lahaza mai zama na farko wannan kotu mu ga cewa shi menene yawan aikin da ke gaban mu, ya ya kamata mu yi shi.
Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu kuma fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a Shatiletalen Atomic Junction da ke daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ghanar. Fashewar da ta auku a gidan mai wadda ta tilasta ma mazauna wajen gudu da daren ranar Asabar an ji karanta a fadin birnin kuma ta haddasa tashin wata babbar wuta. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya rubuta a kafar Twitter cewa fashewar ta kada shi matuƙa. Akufo-Addo ya ce ya tura mataimakin shugaban ƙasa Muhammadu Bawumai jiya Lahadi ya je ya ga wurin da hadarin ya faru. Ya ƙara da cewa gwamnati ta himmantu wajen ganin cewa irin wannan al'amarin bai sake faruwa ba.
Komandan askarawan tsaro na musamman na junjuye halin Iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin Amurka da ke yankin gabas tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makami mai linzami daga Iran muddin Amurka ta kakaba wa Iran sabon takunkumi. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin yin shela cikin 'yan kwanaki masu zuwa cewa Iran ba ta kiyaye matsayar ƙasa da ƙasa da aka cimma ta 2015 na dakile shirin makamin nukiliyarta. To amma zai baiwa majalisar dokokin Amurka din wa'adin kwanaki 60 don yanke shawara ko a kakaba mata sabbin takunkumi ko kuma a'a. Sai dai kuma kafafen yaɗa labaran Iran sun ruwaito kwamandan askarawan tsaron ƙasar Muhammad Ali Jafar na gargaɗi jiya Lahadi cewa muddin a kakaba musu sabbin takunkumi to sai dai ko Amurka ta kawar da sansanonin sojinta zuwa nisan kilomita 2000 daga makamai masu linzami na Iran ke iya kaiwa. Sansanonin sojin Amurka din na ƙasashen Bahrain da Iraq da Oman da Afghanistan ne wannan dukkansu ba su wuce nisan kilomita 500 ba daga kan iyakar Iran.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna bujirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar ƙasarsa da cewa wani takobi ne mai daraja na kare ƙasar daga takala, duk kuwa da ci gaba da takura gwamnatinsa da shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe ke yi. Kafar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta bayyana cewa ranar Asabar Kim ya gaya ma mashahurin kwamitin nan na jam'iyyar ma'aikata mai mulki cewa makaman nukiliyar kasar kariya ce mai tabbatar da wa kasar yaucinta daga abin da ya kira daddiyar barazanar makaman nukiliya daga Amurka mai son danne wasu kasashen. To amma ya amsa cewa rikicin Koriya ta Arewa da Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da wasu kasashen game da shirin ta na nukiliya matsala ce mai sarkakiya a matakin kasa da kasa. Jaddada goyon baya ga shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da shugaba Kim yayi ya fari ne bayan da shugaba Donald Trump ya faɗi ranar Asabar cewa abu guda ne kadai maganin wannan rigimar da ake yi da Koriya ta Arewa, ganin yadda gwamnatocin Amurka da suka shuɗe suka yi ta tattaunawa da Koriya ta Arewa uwar ba tare da cimma komai ba. Ba a san takamaiman abin da Trump ke nufi da wannan maganar ba, to amma wasu na ganin kamar dai matakin soja yake nufi.
Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Amurka ta dakatar da bayar da duk wata visa ta zuwa kasar daga Turkiya wadda ba ta masu kaura ba har zuwa wani lokaci a cewar ofishin jakadancin Amurka dake birnin Ankara. Wata takardar bayanin ofishin jakadancin wadda ta fito jiya Lahadi na cewa wasalamura na baya-bayan nan sun tilasta Amurka sake nazari kan yadda gwamnatin Turkiya ke daukar tsaron lafiyar ofishin jakadancin Amurka da kuma ma'aikatansa. Takardar ba ta yi cikakken bayani dalilin sake nazarin ba, da kuma ko wannan dakatarwar ta tsawon wani lokaci ce. Yan sawa'i bayan nan sai Turkiya ta mai da martani da sanarwa cewa ita ma ta dakatar da bayar da tata visa ga Amurkawa da ke son zuwa a kasar ta. Tana mai amfani da irin lafazin da Amurka ta yi amfani da shi wajen dakatar da tata visar.
Mazauna yankin Catalonia da ke adawa da yunkurin gwamnatin yankin na ballewa daga Spain sun yi gangami jiya Lahadi a Barcelona. Yan sanda sun ce masu zanga-zanga wajen 350,000 ne suka hallara, a yayin da kuma waɗanda suka shirya gangamin ke cewa mutane sama da 900,000 ne suka hallara. Gangamin ya gudana cikin lumana kuma babu wani rahoto na wata matsala. A makon jiya, yan Catalonia suka kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai da gagarumin rinjaye a wurin wannan ƙuri'ar wadda gwamnatin Spain ke ɗauka a matsayin haramtacciya. Kashi 99 cikin 100 ne suka zaɓi ballewa daga Spain. To amma waɗanda suka kada ƙuri'ar ba su kai rabin yawan waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a ba. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta sha nuna cewa mafi yawan 'yan Catalonia sun gwammace ci gaba da kasancewa a Spain a maimakon ayyana 'yancin kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To a jihar Kebbin Najeriya, hukumomi sun bada tabbacin mutuwar akalla mutane 7 a wani hadarin kwale-kwale da ya auku a yankin karamin hukumar Yawuri a daren jiya Lahadi, yayin da ake ci gaba da neman wasu da dama. Wannan da shi ne hadari na hudu cikin makonni uku da ke aukuwa, inda akalla mutane 80 suka mutu a jumlance. Wakilin Murtala Faruk Sanyina ya tattauna da shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar ta Kebbi Alhaji Sani Dodudu, wanda ya tabbatar mai da aukuwar wannan hadari na baya-bayan nan.
Abin nan ya faru saboda ana ruwan sama masu karfin gaske a wannan yanki na karamar hukumar Kitawuri, yanzu nan da wannan jirgin ya fadi haka. Mun kira karamin hukumar guda tara wanda ya shafi ita Yawuri, Yangaski, Shanga, Suru, Bagudo da Dandi, da kuma karamar hukumar ta Bonda. Maka tara su da shugabannin karamin hukumomin da kuma yan majalisa masu tattaunawa yankin cewa akwai ruwa wanda an riga an sako su daga abin nan dam na Kanji da kuma Jaba. Da haka don Allah shi magana da mutanen su a kula da yawan shiga jirage wanda a fatura kuma su ja ya to sai ga shi ruwan sun zo, kuma ga jama'a suna ganganci. Da abin da ganganci ka ce ka ɗauki jama'a sanda ake ruwan sama ko iska. Yanzu wurin ya riga ya tambaka da ruwa. Saboda kamata da dukkan su masu ta'amari da jirage, wato da hukumominsu da kuma su ƙungiyoyinsu da masu jiragen a kula da yawan ubaluri da kuma gudu cikin wannan jiragen. Domin yanzu ana samun duwatsun da ruwan sun nutse su ko kuma su ita ce da sun da jirgin zai bugi ya bugi dutse ko bugi ci ce ga duya wadanda mutane.
To ko akwai wani mataki da gwamnati ke ɗauka domin ganin ta shawo kan matsalar, ko da kuwa ta samarwa jama'ar yankin wata hanya ce ta sufuri da zirga-zirga?
To babban abin damuwar mu dai shine sha'anin rasa rayuwa. To wannan mutane Allah ya kaddare sarkawa ne nan ne rayuwar su take. Ba su da wata sana'a illa wannan sana'a ta ruwa. To amma kuma ba shi zama dalili wanda gwamnati hukuma ta mu nan gaba da rewa ba matakin zamu dauka shine zamu haɗa duk wanda ke ruwa da tsaki da sha'anin tikin jirgi mai mai jadawali na mutum adadin nawa kowane irin jirgi mai kama kaza ga yawan abin da kamata ya dauka dole mu dauki mataki na ganin cewa da mu da sarakuna da jami'ai masu kula da yanayi da kuma dukkan wanda addu'a amma da wannan sana'a a ga cewa an samu wani matsayi ayyuka abin domin kare dukiya da kuma rayuwar tsaro al'umma.
Kamin wannan lokacin akwai wani mataki na gaggawa da kuka dauka domin ganin dai an kawo karshen wannan mace-macen a halin yanzu?
Ta daga kamar ganin mun dauka shi na farko dai mu ga cewa an hana daukar overload. Na biyu jirgi dukka da ya tashi bayan karfe 6 na mare ce. Na uku a ba daukar mutane tare da irin dororuwan mai da masu sukka cikin jirgi. In dai mashin za a dauka a dauki mashin daban. In kuma dororuwan mai za a dauka a dauki dororuwan mai daban amma a ba da jama'a da dororuwan mai ko wani abu mai kama da shi cikin jirgi guda. Wannan shine barkan da mun kawo dauka na gaggawa da mun ga cewa an samu kariya daga dukkan al'umma.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin ra'ayatul mauti ayar qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauci. Bigar nan dai mutuwa da zan yi wadana tube ta.
To kuma tunda majalisar dattawan Najeriya ta kafa domin bincikar wasu korafe-korafe da aka gabatar akan shugaban kamfanin matatar man Najeriya ta NNPC Dr. Mai Kanti Baru kan zargin cin hanci da rashawa, ya ce zai aiki ba sani ba sabo wajen gudanar da ayyukansa. Kamar da shugaban kwamitin sanata Aliyu Wamako ya bayyana a wannan hira da suka yi da wakilin murya Amurka Sale Shehu Ashaka wanda ya fara da wannan tambaya.
A to ganin Allah bai za ku fara wannan bincike na NNPC da aka saka ka shugabancin wannan kwamiti kamar zuwa yanzu me mutane za su yi tsammata?
To alhamdulillah Mallam Sale, idan aka ga ya tafi da aka saka shugabancin na wani aiki na al'umma kowane iri ne, abin farko shi ne an san cewa za ka tsaron Allah da kamanta gaskiya a duk abin da za ka yi, abin za ka yi domin jama'a domin Allah. Da haka mu yanzu ba mu rantsa za mu rantsa da Allah kamar yadda mai zama na farko wannan koti mu ga cewa shi menene yawan aikin da ke gaban mu, ya ya kamata mu yi shi, ina ya kamata mu yi shi, da ya kamata mu yi shi da shi.
A wasu na ganin cewa kaman ana so ne ai amfani da wannan bincike wajen musguna ma wani ko kuma wasu, ya kake gani ne me zaka ce akan haka?
Magana shine ba za a amfani da mu a zalunci ko wani mahaluki ta wannan aiki ba, ba za a amfani don a tura ta gwamnati ko wani abu daban ba, duk abin da gaskiya na alici shi da mai domin Allah ko domin jama'ar Najeriya, kuma wannan siyasin namu ƙoƙari na taimaka shi ga sanar jiran Muhammadu Buhari daga bisa ƙoƙarin da ke yi da ganin cewa ya magance rashawa da rufe dukiyar jama'a wannan ƙasa ta Najeriya cikin yarda Allah. Fata mu shirya mu da mu da shi duka Allah ba sa ya samu gwal hada wannan duniya.
In ka ga mutum kana ra'ayi ne malam, kafin ku san jiki kai da shi na foka
bincike. A Najeriya ila yau ake sa ran za a fara shari'ar wasu da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne su sama da 1,600 waɗanda za a gurfanar da su a gaban kuliya. A wannan rahoto da za ku ji, wakilin Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin masana kan yanayin wannan shari'a.
Mayakan na Boko Haram sama da 1,600 da ke cikinsu akwai manyan kwamandojin da suka tafka aika-aika a nan Najeriya da ma sauran kasashen yankin tafkin Chadi. To ko gabatar da su a kotunan Najeriya kadai ya wadatar? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Yan Boko Haram din nan dokoki yadda ake Najeriya na iya kai su gaban kuliya. In to yanke shari'a, Kamarun ma tana iya neman ita ma ta musu shari'a a kai su musu shari'a. Haka Nijar ma tana iya nema ita ma ta yi nata. Hukuman lauyoyi suna iya ce in an yanke wani hukunci a wannan ƙasa da zai share wancan kamar yankin rai da rai, suna iya ce to wannan ma ya yi musu. Amma kuma su ma suna iya ce a kawo su musu nasu shari'an in akwai yarjejeniya tsakaninsu da Najeriya. 'Yan ta'adda da suka kai kari a fari wasu ɗan Germany da aka kashe kasan ɗaya daga cikin su a Belgium aka kama sai Faransa ta nema cewa a dawo mata da shi Belgium tace ita ma ai yayi laifi ya kashe mata jama'a to abinda nake faɗa anan ba kasan da ba za ta iya yin shari'a a wannan ba sannan ba zai hana wani wata kasan daban ta nema a dawo mata da shi ba
lauyan tsarin mulki barista Modibo Bakari gaba ɗaya ma dokar yaki da ta'addanci ne ta Najeriya ba ta burge shi
mu ba mu gamsu da tanadin da aka yi musamman na hukunce-hukuncen da za a yanka ma mutanen da aka kama su da laifi to me wannan dokar ba ta yi wani tanadin kirki na laifuffukan da aka kama su ba wani laifi ma za haka a ce maka shekara biyu da aka kama mutum da mafi kololuwan laifi shine kisan kai to life imprisonment wato zama a shari'a na rai da rai to kaga kuma a dokokin mu na Najeriya wanda muke da su yanzu a wasu wurare idan aka kama mutum da laifin kisan kai to koda mutum ɗaya ne ya kashe to koda jariri ne hukuncin kisa ne za a yi masa sa'annan mutumin da yaje ya halaka gari gabaki daya kai dauki bomb ya jefa ya rusa taro sa'annan a ce ana yanka masa hukuncin zama rai da rai don haka wannan dokan dole a gyara
Dr. Salih Abba wani mai fafutukan tallafa wa mutanen da Boko Haram suka raba da gidajen su ne kuma a cewar sa shari'a ga mayakan Boko Haram kadai ba tare da kamo waɗanda ke daukar dawainiyar su ba tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba
duk lokacin da aka ce akwai barawan tsaye to kuma akwai barawan zaune wanda idan shi barawan zaune idan baka magance shi ba dan kai maganin barawan tsaye har yanzu ba a gama ba sanin kowa ne cewa akwai wayanda suke tallafa wa Boko Haram nan da kudade to muddin dai wayannan mutanen ba a samu su ba wannan gaskiya har yanzu ga sauna rina aka ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Alkali nura da duniya shari'a yau talasa ka kowa da takara
kafin mu je ga shirin mu na ciki da gaskiya ga wani so mun tabi mata nawa ne za a iya cewa wani sukar samar da jin sai zaka jahar Borno sakamakon wannan rikici
sun fi 15,000 yanzu zai kai kaman kusan 40,000
yanzu kamar matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci kuma da kaman adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa
zai kai 2,500 haka
to sai biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto yanzu kuma gugu anan na cewa karfe 1 da dare ne da kusan minti wato da minti 17 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma ya ce akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago.
A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago ba ne muka yi tataki muka tabbatar da cewa
ya fi suka zama ba kungiya tunda ma'aikata ne kuma ba sa cikin ku ya aka yi kuma kuka saurari maganar su
eh domin ma'aikata ne kuma muna da haƙƙin kare ma'aikaci ko member mu ne ko ba member mu ba a ko ina inda ma'aikaci inda su kana ansin sunan ma'aikaci to ya wajaba akan mu mu kwata maka haƙƙin ka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira 100 ka bar aiki kaga wannan ba daidai bane kuma lokacin da aka dauke su a aiki akwai yajejeniya da suka yi da su da babban bankin Najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yajejeniyan muka dubi yajejeniyan muka ga babban bankin Najeriya ta saba na ta bangaren wannan yajejeniyan saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi Bauchi wasu sun tafi Ibadan wasu sun tafi Port Harcourt wasu sun tafi Kano aka biya su haƙƙinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin Najeriya da ya fito yau ya ce yana da korafin ba biya shi haƙƙinsu ba cikin biyun ɗaya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu haƙƙinsu ko kuma
an biya shi bai gamsu ba yana so a ƙara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da daman ya zo kungiyar kwadugo ya ce a wane ga korafi na ina buƙatar a taimaka mu a kwata mun haƙƙi ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadugo ga kashin shugabancin Comrade Ayuba Babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu haƙƙin su kuma an biya su
Comrade Nutoro bari mu dauki abubuwan nan da bayan da menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a daukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi
to na farko idan aka dauki ma'aikaci akwai dokan daukan ma'aikaci akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci kuma basu bi wannan dokan ba na da yake nan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an dauke su a matsayin kontraki ma'aikatan kontraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kontraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in kai aiki shekara daya kaza za a baka in kai aiki shekara biyu kaza ne hakinka ko shekara uku kaza ne hakinka kaman sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan kai aiki ko a mataki na daya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar shida bakwai takwas akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tunda su kontraki aka dauke su ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallamar su shi yasa babban bankin Najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukan su kuma tunda kamar yana ma bayani daga farko an dauke su akan kontraki ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba shine matsala so an kuma in ka dauki mutum a wannan in ka dauki mutum a aiki a matsayin contract staff a turanci kenan doka bata bada daman tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wani
nutoro abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin contract din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baki a sake kuma sabuntawa ba wai a ce an dauki mutum kontragi ko aikin wucin gadi yayi aiki na tsawon shekara 20 ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a wayi gari wata na kawai a ce an kore shi daga aiki
to kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a dauke ka fiye da tsananin wata uku wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karye doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin Najeriya a lokacin suke bukatar aiki sai su shiga wannan yarjejeniyar ba su a tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin retire inda ka'idan da aka dauke shi a aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a dauke shi aiki a lokacin da aka dauke shi aiki ba ai ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi domin tun da farkon farawa da ka dauke shi aiki ba a bi ka'ida ba ko ka dauke shi a matsayin ma'aikaci a matsayin kontraki shine dalilin da ya sa kungiyar kwadugo a wannan lokacin ta ce to ma'aikatan Central Bank domin na zan iya tunawa har Director of Finance and Administration ɗinsu ya shigo magana aka zauna da wakilansu aka dubi meye ya dace a biya su muka yi ma ja-in-ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran wakilansu suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka Bala Shehu ni ban san Bala Shehu ba su suka san wakilansu su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda haka shi sa muka sa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa wani shine wani ya kawo kuma tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko ID card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka kamar yadda na ma bayani in akwai wani ma'aikacin Central Bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka dauke shi yana da korafi in ya zo kungiyar kwadugo ina so in tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara haƙƙinsa
kuma da nutsoro mai matsayin wannan tukwici da aka ba su na sallama din shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kar su ci gaba da korafi cewa sun shekara 10 20 suna aiki
a wannan ba daidai bane ba baya cikin tsarin aiki tunda kamar yanda na ma bayani yanda aka dauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan daukan aiki ba saboda ka baya cikin daukin tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abinda suke biyan ma'aikatan su ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su
akwai wani zargi da suke cewa da daga baya ganga kuna mara musu baya sosai sun na yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci suka ce su fita waje sai suka ce suna zamani babban banki sun fahimtar da ku wasu bayanai waɗanda su ban sani ba sai kuka juya musu baya
wannan zargi ba daidai bane domin kungiyar kwadago ba kungiyar jika ka dawo bane ba kungiya bane da zaka me da fari ya zama baki bai yiwa kungiya ce na kare haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawa da muka yi da babban bankin Najeriya kuma ina kalubalanta ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawa da aka yi kungiya a matsayin kungiyar kwadago aka yi da bankin babban bankin Najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗa wannan magana ba daidai bane
a ƙarshe ni turo kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara 20 ma suna aiki suka sake dawowa da file din su suka ce suna so a sake musu bita ne zaku
a matsayin mu na kungiya dole za mu bi musu haƙƙin su domin abin da ya sa muke nan kenan abin da ya sa kungiya take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu haƙƙin su saboda haka in sun tabbatar haƙƙin su an take a babban bankin Najeriya ina so tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah za mu kwata musu haƙƙin su
kun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikin su waɗanda aka zaga aka dauke su ma cikakken aiki
su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiya kwadago ba bayan da za mu yi mu sani wani an kore shi an biya shi diyan sa an dawo da shi su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikin su da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka dauko sai su ce mana an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shine kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin Najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da ka James da John kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da Isa da Shehu da Helen da Janet domin akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun ga su saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su
mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsaffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su a kasance lafiya
Saka da manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu kuma fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a shataletilen Atomic Junction da ke daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ghana. Komandan askarawan tsaro na musamman na junjiyar halin Iran ya yi gargadi ga sojojin Amurka cewa a kasar Iran na iya kai musu hari musamman ma a sansanonin su dake gabas ta tsakiyar Muddindai aka kakaba ma Iran din sabbin takunkumi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna bijirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar kasar da cewa wani takobi ne mai daraja na kare kasar daga takala. Duk wada ci gaba da takura gwamnatinsa da shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe ke yi. Amurka ta dakatar da bayar da duk wata biza ta zuwa kasar daga Turkiya wadda ba ta masu kaura ba har zuwa wani lokaci a cewar ofishin jakadancin Amurka dake birnin Ankara.
Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato 7 kina agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kada a manta a kodi shi za iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com kuma sashin hausa.com domin jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Ciba Hero Diodene da kuma John da ya hada mana wannan shiri daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.